Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa game da ganawar Allah da bawan sa ranar gobe kiyama. Kaji manzo Allah yayi magana akan yadda Allah zai gana da bawan sa ranar gobe kiyama. Qala sami'tuhu yaqulu, sai Abdullahi dan uwar yace eh naji shi yana cewa inna Allah azza wa jalla yudnil mu'mina fayadhu alayhi kanafahu wa yasturuhu min an-nas wa yuqarriruhu bi dhunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadha أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتابه كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. Abdullahi dan Umar yace eh naji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da ganawar Ubangiji da bawan sa ranar gobe kiyama. Yace naji shi yana cewa Allah mai girma da gowaya zai kusanto da mumini, fa yadau alaihi kanafahu, ya sanya masa kiyayewarsa, ma'ana ya kewaye shi, ya suturce shi, ya ɓoye shi, wa yasturuhu minan nas, ya suturce shi daga ganin mutane, wato daga shi sai Ubangijinsa. ويقرره بذنوبه sannan kuma ya kama shi ya tabbatar masa da zanubansa wa ya kulu lahu ya ce da shi a ta'arifu zanba kaza a ta'arifu zanba kaza a ta'arifu zanba kaza Ubangiji na tambayarsa ka san laifi kaza da kai ka san laifi kaza da kai lokaci kaza a guri kaza ka san laifi kaza lokaci kaza a guri kaza duk bawa yana cewa eh ya sani ya sani ya sani babu yadda za a yi mutu wanda mumini ne saboda haka ba zai musawa Ubangiji ba hatta idza qarrarahu bi dhunubihi, sai ya kama shi wato da wannan zunubin, ya kuma yadda cewa yayi zunubin, wara'a fi nafsi annahu qad halak, ba wannan ya riga ya takankance cewa tabbas ya halaka, daga an gama wannan hisabin wuta za a tafi da shi. Kala sai Ubangiji ya ce fa inni qassartuha alayka fi dunya, to na sitirta maka wannan zunubin da kai a duniya, ba wanda ya sani kai tsakanina da kai kawai, kai ne kadai na sani, to na sitirce ka a duniya, wa ana aksiru halaka al-yawm, ayo zan gafarta maka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun, duk al-ummata waɗanda suke iya samun rangwamen Ubangiji ne, amma ba waɗanda banda waɗanda suke fitowa ƙarara suna laifi, dan waɗannan kun rashin kunya su ta kai matuƙa, har ma ba za su iya yi a boye ba, a za su fito bainar jama'a suna laifi, waɗannan rashin kunya su ta kai inda ta kai, Ubangiji ba zai musu rangwame ba. Thumma yu'ta kitaba hasanatihi, sai a bashi littafin sanad ayyukan ladansa a hannunsa na dama, saboda haka sai ya tafi aljanna. Wa amma al-kuffaru wal munafiqun, amma kafirai kuma da munafikai, fa yaqulu al-ashhadu, sai masu shaida su ce, masu shaida su ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim, waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya, ala la'natullahi ala adh-dhalimin, saurara la'anar Allah ta tabbata bisa ga waɗanda suke azzalumai. To kaga wannan yana nuna cewa duk wani kafiri, duk wani munafiki, Ubangiji zai tsire ta shira da gobe kiyama, zai tona masa asiri, domin arjin sa ga Ubangijinsa, Ubangiji yace za a bijiro da su, a kawo su gaba ga Ubangiji. A wannan lokaci kuma ya qulul ashhadu, mala'iku da manzanni waɗanda Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin, manzanni da kuma waɗanda suke mutane gaba ɗaya za su yi shaida su ce haula'i, ka duba hadda wata ismul ishara, haula'i kamar ma duk sai an nuna su ce waɗannan, haula'i waɗannan su ne allazina kazabu ala rabbihim, suka yi wa Allah ƙarya, ala la'natullahi ala adh-dhalimin, ala duba harfut tanbih dan a ƙara jawo hankalin mutane, duk a duba Allah ya la'anci mutanen da suke azzalumi a lahira, ga kunyar da za su ji a duniya, kuma tun daga duniya kuma Ubangiji ya la'anci, ya la'ance su. Allah ya sifanta su da cewa
annalina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ma yajun bil akhirati hum kafirun.
To waɗannan kaga su ne waɗanda suke da fasadun kasbi, kamar yadda muka faɗa abubuwa biyu su suke hana mutum ya karɓi gaskiya, ko dai ya zama yana da jahilci wanda zai hana shi ya fahimci gaskiya din ko kuma ya zama yana da fasadin kasa wato yana da mummunan nufi ga shi ya san gaskiya din amma kokari yake yi ya bankarata kada jama'a su fahimce ta kullun abin da yake kokari shine ya jefa shubha ya kawo shubha da za ta rikita kan jama'a su kasa gane gaskiyar inda ta sa gaba shi wannan ita ce bukatar ta to sune Allah yake maganar su anan masu fasadin kasbi yace allazina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suke katange mutane daga bin tafarkin Allah su sun ki bin tafarkin Allah kuma ba za su bar ma wasu su ji ba kaga wannan shine ya kai gaya wajen yaki da addinin Allah mutum ya ce ba zai yi ba kuma ba zai bar masu yi su yi ba idan ya ga masu yi waɗanda suka yi imani ko dai ya gallaza musu a shiga cikin masu gallaza musu da ya shiga cikin masu gallaza musu ko kuma a'a wasu da suke kokarin su gane ya yi kokarin yadda zai rikita musu tunani kar su gane kaga wannan shi yake nuna gaya wajen zalunci ya sudduna an sabilillah wa yabghuna ha'i wajen kuma suna neman hanyar Allah ta zama karkaciya saboda haka kullum kokari suke su bata hanyar Allah su ga cewa sun sanya shubha a cikin zukatan mu'minai kada mu'minai su gane gaskiya kar su yi aiki da ita ubangiji yace wahum bil akhirati hum kafirun kuma su waɗannan su ne suke kafircewa da lahira ubangiji ya ƙara kawo damirul fasli litakid wahum bil akhirati hum kafirun saboda anan ubangiji yana faɗar irin yadda suke faɗa da gaskiya suke kawo shubuhohi don haka sai da aka ƙara ƙarfafa damirin sai da aka ƙara ƙarfafa batun cewa su kafire ne da wannan damirul fasli din amma in ka duba a irin wannan ayat ta zo a cikin suratul araf amma babu wannan damirul fasli الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بأتي هم كافرون بأ دومين أتن أنغم حسابي هو يا غانا جسيا بغانا شبها كما باب إتا دوهاك باب بكاتل في أنقال ألف فامك مغانا شافا وأن من كافرين أما أنا تند أنا بطن شبها السني أنا بطن إلن هنيوين دسكي بي نسي يا إيجا سكيا كان بكاتل ألف فامك من شنشي وأن من فكافرين ما مسلمي بأ شيسا دمير الفصل يزو أنا بزو أتنبأ وهم بالاخره هم كافرون waɗannan sune tabbas kafirai a ranar lahira sune suka kafirce wa ranar lahira sune suka kafirce wa ranar da ubangiji zai yi sakamakon suka ce basu yadda ba a yau ga abinda suke gani ubangiji ya saka kan musu gurgurdan irin yadda suka yi aiki ubangiji ya ci gaba da cewa
la ikalam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يؤمنون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah madaukakin sarki yace ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan basu kasance masu kubucewa Allah a doren kasa ba masu gagarar ubangiji a doren kasa ba wama kana lahum min dunillahi min awliya sannan ba su da wasu majibinta al'amarin su ba Allah ba waɗanda za su tsaya musu su kare su daga azabar Allah yudha'afu lahum al'azab ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama ma kanu yastati'una sama basu kasance suna iya jure sauraro ba wa ma kanu yusiruna basu kasance suna iya jure gani ba ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan sune suka yi hasara kawo kansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya a yau ranar gobe kiyama ya bace musu da gani sun neme shi sun rasa ubangiji ya ci gaba da bada siffar waɗannan da suke azzalimai kafirai waɗanda suka yi yaƙi da addinin Allah ko suke ma yaƙi da addinin Allah bayan ya siffanta su da cewa maƙaryata ne ya siffanta su da cewa azzalimai ne ya ce su ne waɗanda kuma suke kangewa daga shiga daga ainihin bin tafarkin Allah sai ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard waɗannan ba za su iya kubucewa ubangiji a ƙasa ba wato duk abinda kuka ga ubangiji yana ba su na ni'ima ta lala yake musu kamar yadda muka yi bayani a baya sanad tadrijuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kaydi matin ubangiji ta lala yake musu ba wai dan sun gagare shi bane yasa suke holewa suke fantamawa a rayuwar duniya, a'a yana musu talala ne ranar da zai kama su, kamun sa ba zai yi kyau, ba zai musu kyau ba. To shi yasa Ubangiji yake cewa ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, sannan ko ba su da wasu majibinta al'amarin su a ranar gobe kiyama, ba su da wanda za su tsaya musu su ce ainihin za su kubutar da su daga azabar Allah, babu wanda zai iya wannan. Ubangiji ya saurara musu a nan, to amma ranar da zai kama su, kamunsa kamu ne na aziz wanda yake gagara badau kuma wanda yake muqtadir da iko, ranar da zai kama su kamu ne da ba za su iya kubucewa ba. Allah yana cewa innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, ubangiji yana kyale su ne har zuwa ranar da idanuwa za su fito su yi kula-kula a ranar gobe kiyama, ranar da idanuwa su fito su yi kuru-kuru. Ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji yana saurarawa azzalimi, amma ranar da ya kama shi ko ba zai iya kubucewa ba. Allah ya ce ma kanu yastati'una as-sama'a yudha'afu lahum al-'adhab, ana rubanya musu azaba ranar gobe kiyama, Allah madaukakin sarki zai rubanya musu azaba sama da azabar da suke ciki saboda laifin da suka yi ya cancanci haka, sun bace a karan kansu sannan kuma sun bata, sun bace ubangiji zai azabtar da su a dalilin bacewarsu, sannan kuma zai rubanya musu azabar saboda sun batar da wasu, wato za su dauki laifinsu za kuma su dauki laifin waɗanda suka batar, haka ubangiji zai musu. وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. وبنجي يتي لوكش النذاء جيفا حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم وأن سك زول جباس تيم وأن سك ثام أشكي وتسوى جبنا أكفار ثوا سنة أكسف أكجيهم ما بينجي هي سك زوس تساميس هؤلاء أضلونا أنا جيم سك تي الله جاوا أن سك بتدم فآتهم عذابا ضعفا من النار ubangiji ka rubanya musu, ka rubanya musu, sai ni kullun da dukkan ku za a rubanya musu, ba wanda za a kyale a yau. Kullama sabadillahu sa'ira, to ubangiji yace yudha'afu lahumul azab, za a rubanya musu azaba ranar gobe kiyama. Ma kanu yastati'una as-sam'a, basu kasance masu iya juriyar ji ba, ba su iya jin abinda ake faɗa musu na gaskiya ba. Wa ma kanu yusiruna, ko ba su iya ba su kasance suna ganin abinda ake nuna musu na dalilai ba, dalilai na mu'jizozi da annabawa suka nuna musu sun rufe ido kamar ba su gani ba. Malamai sun yi fassara daban-daban dangane da wannan aya, akwai fassara kamar guda shida, amma daga ciki akwai fassara da Al-Qur'ani kai tsaye yana goya mata baya, domin akwai ayoyi Al-Qur'ani da suke nuna hakan. Akwai fassarar da malamai suka yi, suka ce ma kanu yastati'una sam'a, ma'ana ba sa iya jin gaskiya, jin da zai sa su amfana da ita, suna ji ana faɗa ba wai ba sa ji ba, amma kuma sauraron da suke yi ba na su amfana bane, sauraron su ga laifi ne su yi gyara, su ce gashi ba daidai ake yi guri kaza ba guri, shine kawai amfanin sauraron su, amma ba wai nan su amfana su bi gaskiya ba. Sannan kuma in sun ga dalilin karara, inda za a ɗauko a karanta musu karara su karɓa su gani, to ba za su karanta su gani da idan su gani na wanda zai shirya ba, saboda haka la yasma'una al-haqqa sama'a al-intifa wa la yusiruna al-haqqa ibsara muhtadid, ba za su jaurari gaskiya ba sauraro na amfana, ba kuma za su ga gaskiya ba gani na wanda zai shirya. Ubangiji wato yana gaya mana cewa ba za su yi wannan ba, saboda sun gwammace su tsauna a kan biyar shaidan a bisa su bi Allah. Ubangiji ya ba su gani, ya ba su ji, wanda suna gani suna ji, ya ba su ƙwaƙwalwa, ya ba su zuciya da za su yi tunani da ita, su iya gane cewa abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai ba ne, amma kuma za su yi amfani da wannan ba. Waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida fama azna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillah, ubangiji ya sa musu ji, ya sa musu gani, ya sa musu zukata, amma kuma wannan zukatan, wannan ganin da jin da gani da zukatan da ubangiji ya sa musu ba su wadatar da su komai ba, saboda sun ci gaba da jayayya da ayoyin ubangiji. To wannan ita ce fassarar da Imam Tabari yayi, ita kuma ya zaba daga cikin fassarorin da ya kawo. kuma yana ɗauki wannan fassara daga Abdullahi ɗan Abbas da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi al-Basri cewa wannan shine ma'anar ayatin la yasma'un ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa jiji na amfani ba su kuma gani gani na su shiryu. Wasu malamai suka ce rashin iya jinsu ko ganinsu da Allah yake faɗa a wannan aya ai saboda rufi ne da Ubangiji ya musu akan zukatansu da ganinsu da jinsu sakamakon abinda suke yi na tangara. Ubangiji ya faɗa katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Ubangiji ya rufe jinsu da ganinsu ya sanya ainihin rufi akan idanunsu ba sa ganin gaskiya ba sa jinta. Wannan kuma sakamakon abinda suka yi ne kamar yadda Allah ya ce falamma zabu azaballahu qulubahum da suka karkace sai Ubangiji ya karkatar da zukatansu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Don haka sakamakon abinda suka yi ne ayyukansu su suka jawo har Ubangiji yayi khatama akan zukatansu da ganinsu da jinsu ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya ba sa fahimtar gaskiya. To wannan shine zabin da al-Amin al-Shankiti ya tafsirin sa cewa shi ya furin jahil da wannan ma kanu yastati'una as-sam'a wa suka ce ana nufin saboda kiyayyar da suke yi wa gaskiya har ba sa san su jita ba su iya jure wa jinta ba. Da ya zo ya ji inda ake faɗar gaskiya sauri yake ya wuce kada ma wata kalma ta gaskiya ta faɗa kullansa baya san ji. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina. Ubangiji haka yace ce lokacin da ake karanta musu ayoyinmu waɗanda suke bayyanannu za ka ga alamar ɓacin rai a fuskokin waɗanda suke kafirai za ka ga ba ta so ransu ya ɓaci kai ka ce za su auka ma waɗanda ma suke karanta musu ayoyin ka ce inda da suka samu dama ma za su auka wa shi mai karatun mai wa'azin su ga sun gama da shi. To wannan shi ne abinda ya sa Ubangiji yake cewa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun ba sa iya ma sauraro saboda abinda ake faɗa din nan ba sa so. Qala allazina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kafirai suna cewa kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi ta kakaci in ana karanta sa ana karanta qur'ani ko wala Allah fa samu galaba. Wannan kadan daga cikin ma'anoni da malamai suka faɗa dangane da wannan da wannan aya kuma za mu ga dukkan ma'anonin alqur'ani yana goyen bayan su. Wato akwai sama na sauraro akwai kuma sama na karbar abinda ka saurara. Ubangiji yana cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallawhum mu'ridun. Kaga wannan sauraro ne na karba sauraro ne na karba za su ji amma ko ba lalle su karba ba za su ji ba lalle su karba ba. Ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Su ce sun ji amma ko ba sa ji ma'ana sun ji da kunne da fatar kunne amma kuma wannan jin da suka yi bai ratsa zuwa zuciyarsu ba. Ashe kaga akwai ji na ka saurara akwai kuma ji na ka saurara kuma ka karba abin da aka faɗa maka. Saura kalmar as-sam'u tana zuwa bi ma'ana al-istijaba walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Da Ubangiji ya so su da alqiyasan akwai alkhairi tattare da su to da ya jiyar da su ma'ana da ya sa sun karbi abin da suka ji shine ma'anar sami Allahu liman hamida da ake da kake faɗa a sallah sami Allahu liman ka istijaba Allah. Ubangiji ya karba ma wanda ya gode masa shine ma'anar sam'u anan. Dan haka sam'u yana zuwa da ma'anar sauraro da kunne yana kuma zuwa da ma'anar wato ka ji ka karba abin da aka gaya maka saboda koda sun ji in ba su karba ba kamar ba su ji bane. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yusirun ulaika alladhina khasiru anfusahum. Allah ce waɗannan su suka yi hasarar kawo kansu su suka yi hasarar kawo kansu ranar gobe kiyama don babu hasarar da ta kai hasarar ranar gobe kiyama. Ubangiji ya ba su hankali ya ba su ji da gani don su amfana da shi amma ba su yi amfani da jin su da ganin su ba da hankalin da Ubangiji ya gabe ba su kaga wannan su suka yi hasarar ranar gobe kiyama. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke faɗa na ƙaryace-ƙaryace suna cewa su wane za su cece su su wane su za su wuce musu gaba a wajen Allah su wane za su yi kaza ranar gobe kiyama za su nemi wane inda duk su rasa su duk abinda suke takama da shi za su neme su rasa. Ubangiji ya musu kamun da ba za su iya kuɓu cewa ba. Allah ce la jarama
annahum fil akhirati humul afdal.
Ubangiji yace babu shakka annahum fil akhirati humul akhsarun alahira sune suka fi kowa hasara wato sune suka fi kowa hasara domin babu hasara da ta kai mutum ya sayar da lahira ta saboda duniya babu hasara da ta kai mutum a ce da shi ga aljanna ga wuta ya zabu tai bar aljanna babu hasara da ta kai a ce ga abinda zai yardar da Allah ga abinda zai fusata ubangiji mutum ya dau abinda zai fusata ubangiji ya bar abinda zai yardar da ubangiji babu shakka babu asarar da ta kai wannan shi yasa zamu ga a cikin waɗannan ayoyi tun daga aya ta 18 har zuwa aya ta 22 ubangiji ya faɗi sifofi ne na kafirai sifofi ne na masu faɗa da addinin Allah sifofi 14 ubangiji ya faɗa daga aya ta 18 da muka karanta fa man azlamu har zuwa wannan aya ta 20 aya da 2 ko ubangiji ya faɗi sifofin su in ko koma za ku ga da farko ya faɗi cewa mutane ne wanda suke yi wa Allah kagi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba na biyu ya faɗi cewa mutane ne da ake gicciyo su gaban ubangiji gicciyowa ta wulaƙanci ta tozartawa haka za su zora da gobe ana gargaɗo su ana koro su a kawo su gaban jama'a kaga wannan sifa ce wacce take mara kyau sifa ce wacce take mummuna da za su samu kansu a cikinta ta uku ubangiji ya ce za a kunyata su a ranar gobe kiyama shaidu gaba ɗaya kowa ya nuna su da ɗan yatsa ya ce ha ula inda zina kazabu ala rabbihim kaga wannan ma sifa ce wacce take ba ta da kyau a ce mutum ya tsinci kansa cikinta sannan sifa ta hudu kasancewarsu wanda ake la'anta su ala la'natullahi ala zalimin la'anar ubangiji ta tabbata akan azzalimai sannan sifa ta biyar kasancewarsu masu togewa masu katange mutane da karbar gaskiya allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja suna ainihin katange mutane da kansu karbu gaskiya wannan kaga wata mummunan sifa ce da suke da ita sannan sifar su ta shida yunkurin da suke yi da kokarin su da faɗitashin su na shiga sun yaɗa shubha domin a kasa fahimtar hanyar Allah shine wa yabghunaha iwaja da ubangiji yake suna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya har kullum kokari suke su sa mutane su ƙara su kasa fahimtar abinda ake faɗa na gaskiya su kira shi tashin hankali ai abin da ai ɗan tashin hankali ne kawai tare da cewa abinda ake karantawa alqur'ani ne sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya buhuna ha'i waja kenan sannan ubangiji ya sifanta su da cewa su ne wanda suke kafircewa ranar lahira wa hum bil akhirati hum kafiruna sannan sifa ta takwas ubangiji ya sifanta su da cewa ba za su iya wato su masu gajiyawa ne ba za su iya gujewa azabar Allah ba a nan duniya ba za su iya tsirewa azabar ubangiji ba kada su ga cewa suna jin daɗi a duniya su cewa kamar ubangiji ya manta da su ne ko ya kyale su ba za su gujewa kamun ubangiji ba ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard sifa ta tara ubangiji yace ba su da masoya waɗanda za su jibinci al'amarin su ba Allah ba wanda za su kare su daga fadawa cikin azabar Allah ya ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan sifa ta goma ubangiji ya ce yudha'afu lahum al'azab za a ninninka musu azaba saboda sun batar kuma sun yi kokari wajen batar da wasu sifa ta 11 Allah ce ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ba ta ji ba gani ma'ana suna ji ana faɗa amma ba ta ji na karba na yadda haka nan suna gani amma kuma ganin bai amfane su ba sifa ta 12 ulaika allazina khasiru anfusahum su ne wanda suka yi hasara kawo kansu domin wanda zai bauta wa nan Allah ya bar Allah wanda ya hasara kansa sifa ta 13 wa dhanna anhum ma kanu yaftaru duk abinda suka kasance suna faɗa na ƙarilai da gumakan da suke bautawa da waɗanda suka riƙe ba Allah ba suna bauta musu suna ba su sifofi na Allah ranar gobe kiyama duk za su zo su ga cewa ashe duk babu suka riƙe duk banza suka riƙe wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ubangiji ya ce me kalla sai su rubu ibadatihim wa yakununa alaihim bidda sun riƙe su suna ganin za su samu wani ɗaukaka da su ranar gobe kiyama a ranar gobe kiyama waɗannan suke ai mu ba mu yarda da mu ba mu kuka bautawa ba ku dai je ku nemi wanda kuka bautawa duk su yi ta kafircewa juna su yi ta la'antar juna kaga wannan shine wa dhalla anhum ma kanu yaftaru sannan sifa ta 14 la jarama annahum fil akhirati humul aksaru a lahira babu hasararrun da suka kai wannan su suka fi kowa hasara a ranar gobe kiyama waɗannan sifofi ne da ubangiji ya faɗa na waɗanda suke azzalimai waɗanda suke yi wa Allah ƙarya suke yi wa addinin ubangiji wato addinin Allah ƙage Allah ya ci gaba da cewa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
فأبنجي بان يا فتي mutanen banza waɗanda suka fi kowa zalunci a duniya waɗanda suke wa Allah ƙarya kuma suke ta yin ƙurin yadda za su ga sun rushe addinin Allah sai kuma aka faɗi mutanen ƙwarai su ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Ubangiji ya faɗi sifofinsu guda uku shi innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqbatu ila rabbihim innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na ƙwarai wa aqbatu ila rabbihim sannan kuma suka mayar da al'amarinsu zuwa ga Ubangijinsu ulaika ashabul janna wadannan sune yan aljanna hum fiha khalidun su masu zama ne a cikin ta dindindin ubangiji ya faɗi mutanen kirki wadanda sune za su samu sakamako na ƙwarai a ranar gobe kiyama sune wadanda ba za su samu kansu cikin hasara ba abinda kuma suka yi a duniya ba zai bace musu ba ranar gobe kiyama Allah ya sifanta su da imani ya sifanta su da aiki na ƙwarai wanda yake nuna maka sun gyara batinin su da zahirin su batininsu a gyare yake a tsabtace yake hakanan zahirinsu ma a tsabtace yake batininsu a cike yake da imani suna cike da imani sannan kuma zahirinsu shi ma har ila yau cike yake da ayyuka wanda suke na ƙwarai Ubangiji ya yabe su ta fuskar kyan batininsu ko tsabtar batininsu da tsabtar zahirinsu innal ladhina amanu wa amilus salihati haka Ubangiji yake hada waɗannan ayyuka abubuwa guda biyu domin ba zai yiwu mutum ya zama mumini ba amma ko baya aiki na ƙwarai ba zai yiwu ba ya zama mumini sannan ko baya aiki na ƙwarai dole ne in yana da imani to sai imanin nan ya sanya shi kaga aiki na ƙwarai sun bayyana a tattare da shi ba zai yiwu ya ce shi mumini bane amma ka gan shi baya sallah baya azumi baya zakka baya ainihin gaskiya baya zikiri baya ambaton Allah dukkan wasu ayyukan alkhairi baya yi wannan ba za ka same shi da tare da mumini ba don in akwai imanin dole imanin nan wani inji ne da zai motsa gabansa su yi aikin ƙwarai Ubangiji ce wa aqbatu ila rabbihim sannan kuma suka kasantar da kansu zuwa ga Ubangijinsu suka mayar da al'amarinsu zuwa ga Ubangijinsu wannan shine isa matuƙa wajen imani su ne Ubangiji ya ce aiwa bishara wa bashirin muqbitin da Ubangiji ya faɗa ka yi wa masu mayar da al'amarinsu masu kasantar da kai ga Ubangijinsu wanda bayan ya yi imani ya iki na ƙwarai sannan kuma zuciyarsa cike take da halattun Ubangiji ko da yaushe baya cikin gafala zuciyarsa ba a gafalce take ba kullum yana hararo girman Ubangijinsa yana yi masa biyayya wanda yake da manzila ta ikhbat manzila wanda matsayi na mai ainihin kaskantar da kai ga Ubangijinsa wanda ya taka wani mataki na ƙoli cikin matakan imani shine matakin da ake kira al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa idan ta kun tarahu fa innahu yarak wato kana bautawa Allah ko dai da mataki muraqaba ko mataki na mushahada an ta'budu Allah ka annaka tara kaga shine mataki na mushahada ka ji cewa kamar ga Ubangiji nan a gabanka kana ganin shi yana ganin ka yadda kasancewa mutumin da kake jin kunyar sa kake ganin girman sa kake tsoron sa lokacin da kake gaban shi ba za ka yi abin da baya so ba to haka zaka bauta wa Allah kuma sama da haka walillahi masalul a'la ka bauta wa Allah sama da haka ka ji tsoron sa sama da haka ka tsaya ka kyautata aikin ka yadda ka san in mai aiki ya baka aiki yana tsaye akan ka lokacin da kake aikin zaka yi kokarin ka kyautata aikin baka haince shi ba to kai wa Ubangiji sama da haka shine mataki na mushahada mataki na muraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka gane shi wato baka bauta wa Allah tamkar gashi kana gane shi to ka bauta wa Allah da jin cewa shi fa yana ganin ka wato ka sanya cewa Ubangiji yana muraqabarka don haka waɗannan mataki guda biyu duk mataki ne na muhsinai da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama game da ihsani shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu wannan shine matakin mushahada fa in lam takun tarahu in ba za ka iya kaiwa wannan mataki ba fa innahu yarak to ka dauka dawo zuwa koda mataki ne na muraqaba ka ji cewa ai Ubangiji yana kallo na to wannan mataki ne da ba kowa da kowa yake kai shi ba waɗanda suka kai wannan mataki su ne waɗanda suke tattare da ma'iyar Ubangiji a koda yaushe inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun suna tare da bayyar ubangiji duk al'amarin su zaka ga ubangiji yana dafa musu yana taimaka musu yana tare da su da ta'idin sa da nasararsa to sune ubangiji yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim suka nutsu zuwa ga ubangijin su suka kaskantar da kai zuwa ga ubangijin su innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun فأولئك هم المؤمنون حقا waɗannan sune mu'minai wanda suke da kamala a cikin imani mun san imani akwai abinda ake cewa al-imanul mutlaq akwai kuma mutlaqul iman al-imanul mutlaq shine cikakken imani mutumin da yayi wajibai har kuma ya gangaro yana ta yin mustahabbai duk abinda aka ce mustahabbi ne sunna ne to za ka ganshi ana yi tare da shi wannan shine wanda yake da al-imanul mutlaq cikakken imani akwai kuma al-iman wanda yake al-imanul wajib wanda dole ne duk mu'mini in har zai zama musulmi a same shi tare da shi idan ya zama da babu shi a zuciyarsa to bai da iman ba musulmi bane sune wannan usulul iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan matakai guda waɗannan jishidai guda shida dole ne mu'mini ya yadda da su in ya yadda da ɗaya daga cikin shida nan to ya fita daga da'irar musulmi gaba daya to wannan shine aslul iman duk mu'min duk musulmi yana da wannan duk musulmi akwai wannan tattare da shi domin aka rasa ɗaya daga cikin shida nan to ya fita daga sahun musulmi to ƙari bisa ga wannan shine sauran ayyuka na alkhairi da za a buƙace ka kai duk ayyuka kuma da za ka yi suna shiga cikin musammal iman suna shiga cikin abin da ake cewa imani saboda haka ne malamai suke cewa al-imanu qawlun wa amal قول وعمل واعتقاد يزيد بطاعه وينقص بالمعصيه ايماني قول دي ان كتي قول وعمل اكوي قول القلب وقول اللسان قول وعمل كوي ان كفدا شي ما يقوشي عقيده تا زوتيا ده كما ابين ذاك فلتا ده باكينك sannan kuma kai aiki da gabbanka to wannan imani yazid bi ta'a duk sanda kai wa ubangiji da a karuwa yake yi sannan duk sanda ka saba wa Allah raguwa yake da sakamakon wannan sabani domin duk abin da aka sifanta shi da karuwa to an san zai ragu domin waɗannan abubuwa tare suke duk sanda karuwa ta zo to lazimin karuwa duk sanda aka rasa abin da ya haifar da karuwa din ma'ana an samu raguwa saboda koda kalmar yanqusu bata zo a cikin alqur'ani ba an san akwai lazimin ta yazo wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون سوراك مؤمني دو ابين دا aka saukar daga cikin alqur'ani suka karanta suka aiki da shi imanin su karuwa yake yi ashe kenan wanda bai aiki da abin da ya karanta ba bai samu wannan karin ba in kuma da zai yi aiki da abin da ya karanta sannan daga baya zo ya daina aiki da shi kaga yayi baya kenan ya rabu sauraka koda ka ce yazidu baka ce yanqusu ba an san min lazimin ziyada shine an-nuqsan in dai aka samu kari to za a samu ragi kuma to wannan shine wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna waɗannan sune masu shiga aljanna sune abokan gidan aljanna sune wanda suke abokantakar aljanna hum fiha khalidun su ba su zama ne a cikin ta dindindin har abada ba masu shiga ne don afkar da su ba a'a in sun shiga kenan Allah ya ci gaba da cewa
مثل فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
الله يقول مثل الفريقين مثال وأن أنظروا لي بدابيو جمعوا بدابيو كالأعمى والأصم كما مثال مكاهوني ده وانده يكي بيبي والبصير ده وانده يكي بيغني والسمع ده وانده يكي جي هل يستويان مثلا ذا زما ديدي امثالي افلا تذكرون اشياء يانزو بذاكو اذنتبه بذاكو يتنتنتني با فسو بنجزي مثل الفريقين الفريقين سوني وان ده اكفر امكا ده وان شوف من اظلم من افترى على الله كذبا كوكما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كو افا من كان على بينة من ربه ده كما من اظلم من افترى على الله كذبا in ka ga dama ka mai da damiri ya koma tun daga kan ayar asaban kana ala bayyinatin min rabbi yanzu in ka dauki wannan wanda suke kan hujja suke kan daidai suka san abin da suke zaka daidaita su da wanda ba su san abin da suke ba ubangiji yace masalul fariqai da misalin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu, ƙungiyar muminai da ƙungiyar kafirai, kal a'ma wal asamm, kamar makaho ne wanda baya iya ganin hanya, don haka ba zai iya ganin abin da zai amfane shi ba don ya ɗauka, ba zai iya ganin abin da zai cutar da shi ya kauce masa ba. Haka nan yake tafiya yana fagamniya, yana ta ainihin fundin-fundin ɗinsa bai san ina yake nufa ba. Ce sai kuma al'asab wanda yake kurma ne baya ci, don haka duk inda ya dosa, inda yake da haɗari, in aka kirawo shi cewa ya dawo ya dawo fa, ba zai ji ba, saboda haka sai ya faɗa cikin haɗarin nan. In yana tafiya da baya da baya ana rijiya 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 rijiya, sai dai ya ji shi tsundum, ba zai san ana kiran sa ba, saboda haka baya ji kwata-kwata, bai san ba ake gaya masa ba. In ana tsawatar da shi bai sani ba, in ana yekuwa a zo a karɓa a zo a karɓa, sai an gama karɓa shi bai sani ba. To haka misalin kafiri yake, misalin sakal a'ma ne, baya ganin gaskiya ya karɓe ta, baya ganin ta ballantana ya aiki da ita, sannan kuma baya ganin abinda zai cutar da shi ballantana ya kauce mata. Hakanan baya jin gaskiya, sauraro ne ya karɓa, don haka Ubangiji ya sanya hatima a cikin tsabi a cikin kundansa, baya jin komai, in ma an faɗa ya ji, to jin baya wuce fatar kundansa, ba zai ratsa zuwa kwakwalwarsa ba, don haka kamar bebe yake da baya jin abinda ake ce masa. Amma mumini kamar albasir yake, wanda yake gani, yana gani da idansa, yana gani da basirarsa kuma, yana tunani, sannan kuma yana ji, in an gaya masa zai ji, zai yi aiki da abin da ya ji, zai yarda da abin da aka faɗa masa. To kaga waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba. Kaga Ubangiji ya faɗa abubuwa hudu, amma a matsayin biyu suke, shi kal a'ma wal asamm was sami'i wal basir. Al a'ma wal asamm, wannan tin ne na kafirai, was sami'i wal basir, wannan tin ne na muminai. Sauraka sifofi ne hudu, amma kuma a matsayin biyu suke. Shi yasa ya ce hal yastawiyani, sai aka kawo damirin tasniya, hal yastawiyani, shin za su zama daidai? Hal yastawiyani masala, za su yi daidai a misali? La yastawi ashabul janna, ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Babu yadda za a yan wuta da yan aljanna su zama daya. Kaga wannan Ubangiji yana kore daidaito tsakanin dan aljanna dan wuta, ba za su taba zama daidai ba. Don haka waɗanda za su ce ai duk mutane ɗaya suke, babu bambanci, wannan ba su san Allah ba. Inda sun san Allah ba za su faɗi haka ba. Ba wanda zai, ba yadda za a yi wanda Allah ya bashi ji da gani yake da lafiyarsa ya zama daidai da wanda yake da tangarɗa, yake da nakasa. A daidaita kuma ba za a fi nan ba. A ce kana san mai gadi, sai a kawo maka makaho kuma kurma, a ce ga mai gadi ne, za ka karɓa? Ba za ka karɓa ba. Ko a kawo maka mai gadi mai kurma da wanda yake kurma da wanda yake ji, a ce ga shi ka zaɓa. Hali ya sauya ne masala? Shi wanda zai kawo maka wannan ma sai ka ja kunnensa, kai kana da hankali, in ce kawo makaho wanda kuma ya ji. Ce la yastawi yani masala, Allah ya ce afala tadhakkarun, yanzu ashe ba za ku tuntuni ba? Wato al'amarin ba abu yake ba, karare yake, muminai dan da nan za su gane abun, kawai tunani kadan yake bukata. Afala tadhakkarun, ba za ku yi wannan tunanin, ba ku iya bambance tsakanin wannan da wannan? Ku bambance tsakanin gaskiya da ƙarya? Ku bambance tsakanin hauka da hankali? Ku bambance tsakanin nutsuwa da bankaura? Ba za ku iya wannan ba? Babu shakka muminai abu ne mai sauki a gurinsu, amma waɗanda Allah ya toshe masira ba za su iya ganewa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Allahu as-sami'u al-alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429 yinin da ya zo daidai da 17 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsiri surati Hud ajiya mun kwana akan aya ta nawa ne to kafin mu je ga ayoyin da zamu karanta akwai wata takarda da jiya aka bani kun san mun yi magana akan tafsirin fadar Allah afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yasluhu shahidun min inda muka tsaya muka yi dogon bayani na fayyace tafsirin da malamai suka yi ma wannan aya din da maganganu da ra'ayyuka daban-daban wanda muka karkare da bayanin ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen fassara wannan aya din inda muka ce man kana ala bayyinatin din shine Annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba daya wa yatluhu shahidun minhu din da muka ce shine Al-Qur'ani mai girma akwai kuma tafsirin da Ibn Taymiyyah shi ma yake cewa shahidun minhu din nan yana nufin wato al-amal as-salih aiki na kwarai da mu'minin zai yi to mun kawo ra'ayyuka daban-daban daga ciki mun kawo ra'ayin mabiya addinin Shi'a wanda muka ce sun dauki wannan aya a matsayin ayoyin da suke misalai da su waɗanda suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun jirkita su sun rikirkita su sun cire wani abu sun gabatar da wani abu sun jinkirtar da wani abu shi yasa ma aka kasa gane ma'anar ayar kuma ayar tana magana sayyidina Ali wanda a jiya dai mun yi bayanin cewa wannan magana ce mai rauni koda an samu wasu daga cikin littattafai na sunna sun kawo ta ne ta sigar bayanin ra'ayoyin da aka faɗa wanda mu ma mun faɗa sun kawo ta ne ta sigar bayanin wane ya ce kaza to amma a jiya sai aka kawo mu wata takarda wanda wasu wanda suke da'awar su mabiya addinin Shi'a ne suka rubuto ta zuwa gare ni kai tsaye wato zuwa ga Muhammad Saliri Jallemu to wannan wasiƙa sun rubuta ta da Larabci kuma sannan sun fassara ta da Hausa abinda dai suke faɗa a cikin wasiƙar suna kira ne zuwa ga cewa a ba su dama su ma su yi bayanin aƙidar su a gaban jama'a sannan kuma ni da na zo Maiduguri ba wani abu da na yi sai sukar aƙidin wasu muminai da cin mutuncinsu da sunan yaɗa addinin Allah tare da cewa ba na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi rahama ga duniya gaba daya suka ce banda zage-zage ba abinda nake yi saboda haka ina taimakawa makiya Allah America da yan kanzagin su suka ce su a tsammanin su nazo nan ne domin in hada kan abinnan kan musulmin jihar abinnan jihar Borno garin Maiduguri to amma kuma sai nayi abinda ba haka din ba suka ce kuma wannan ayar da na fassara afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu da cikin surati Hud suka ce masu adalci daga cikin malaman tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a su ma haka suka fassara ta da cewa sayyidina al-aki ne suka bada sunayen littattafai irin tafsirin tabari tafsirin Fakhruddin Razi mafatihul ghaib da su ad-durrul mansur su kanzul ummal da littattafai kamar guda 10 da suka rubuta to yanzu shigowa ta kuma sai aka bani wannan photostat din shi ma na wani littafi ne wanda daga bani shi na fahimci cewa duk littafan goman da suka kwafo suka rubuta ba wai littafan suke da su suka duba ba don a cikin wannan abinda shi ya rubuta musu shi suka dauka saboda ka littafi ɗaya ne kawai amma nan kaga littafi 10 aka yi maka list goman su ne wannan littafin saboda haka kaga wannan shi zai abinda kuma zai tsara nuna maka cewa ban san abin da suke yi ba domin na farko zan fara da ita wannan aya din da abin da suka kawo in ba ku manta ba mun karanta wani isnadi na Abbad ibn Abdullah wanda muka ce Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi wanda muka yi magana akan cewa shi Abbad ibn Abdullah din shine illar wannan riwaya wanda yake cewa sayyidina Ali shine ake nufi wanda malamai sun ce yana da illa shi Abbad ibn Abdullah kaga mun kawo shi mun faɗi illar sa kuma kawo mana shi a matsayin hujja kaga ya akwai shirme wannan shi ake kira al-musadara ala al-matlub malaman mantiki suna kira wannan al-musadara ala al-matlub kai hujja da abinda shi ake jayayya a kansa ne ban yadda wannan isnadin ya inganta ba ya za ka yi mun hujja kuma da abinda bai inganta ba a guri na kaga akwai shiririta to sannan waɗannan sunayen littattafai duk da suka kawo tafsir al-tabari kamar yadda kuka sani yana kawo ra'ayyuka daban-daban ya ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin wasu sun ce kaza sai ya kawo isnadin daga ƙarshe sai ya karkare da faɗar ra'ayinsa shi kuma in ka ce tafsir al-tabari ya fassara aya da kaza to ya kamata a ganta cikin ra'ayin da ya magana ya ce ni ga abin da na zaɓa ko duk mutumin da ka ce tsabari ya fassara da kaza ya kamata in ka duba littafin tsabari ka ga cewa tsabarin nan ya ce ni ma na yarda da wannan fassara haka take amma in ka ga ya saba mata ya ce wannan ba daidai ba ce ga daidai din sai kuma ka ce haka tsabari ya ce ka ga anan babu adalci shi yasa kamar maganar da muka faɗa kuma muna nana ta ta kode shi Ibn Taymiyyah yana cewa idan wajen a yi amfani da hankali ne shi a sun fi kowa wauta idan wajen a kawo nakali ne wato a kawo ruwayar maganar wani sun fi kowa ƙarya to kaga dai in ka koma tafsirin tsabari ruwaya ya kawo ra'ayyuka sai ya ce wa qala al-akharun wasu kuma sun ce ala ake nufi sai ya kawo isnadi haddathana Muhammad ibn Umar al-Asadi haddathana Ruzayd ibn Marzuq qala haddathana Sabbah al-Farra an Jabir an Abdullah ibn Lujay قال علي رضي الله عنه ما من رجل من قريش الا وقد نزلت فيه الايه منكرا تونن اجيا تو ده kawo wannan sai a ƙarshe sai yake cewa wa aula hadhihi al-aqwal allati dhakarnaha bis-sawab fi ta'wil qawlihi wa yatluhu shahidun minhu qawl man qala huwa jibril sai yace magana da tafi daidai a cikin maganganun duk da muka kawo maganar wanda yace wa yatluhu shahidun illa ana nufin jibril kaga shi fara inda ya zaba amma an kawo shi cikin jerin waɗanda suka ce ala ake nufi an yi adalci a nan an yi gaskiya a nan an yi ƙarya saboda haka har ya kawo ma maganar waɗanda suka ce ala ɗin ake nufi ya yi raddinta in ka koma duk za ka gani kada mu ɓata lokaci da yawa ya ce aula al-aqwal allati dhakarnaha bis-sawab qawlu man qala innahu jibril ya ce wannan shi ne yake daidai cikin maganganun da muka faɗa sannan isnadin da ya kawo riwayar da ya kawo da isnadin da ya kawo a cikin salsalar isnadin na farko akwai mutumin da ake cewa Sabbah ibn al-Farra Sabbah ibn al-Farra din da zaka je ka bincike littafin tarajum ba zaka ga tarjumar sa ba akwai wani wanda yake da kama da irin da sunan sa ana ce da shi Sabbah ibn Yahya al-Muzani wanda shi kuma dan Shi'a ne sannan a cikin salsalar isnadin inda ya kula zai ga an ce an Jabir watakila bai san wani Jabir ake nufi ba wannan shine Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi rikakken dan Shi'a ne Shi'ar ma baka karafidanci ba wai Shi'ar biyayya ga ko girma abin nan iyalan gidan manzon Allah ba a'a Shi'a ta zagin sahabbai da kafirta su Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wannan ita ce aqidarsa in ka duba al-majruhin na Ibn Hibban yana cewa kana min ashabi Abdullah ibn Saba wa kana yaqulu inna Aliyan yarji'u ila ad-dunya aqidar sa kenan yana daga cikin mabiya ba yahudan nan Abdullah dan Saba wanda sayyidina Ali ya ringa kona mabiyansa saboda suna cewa sayyidina Ali Allah ne to Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wanda shi ya kawo ruwayar a sanadin cikin kafin tsabari ta hanyar sa aka samu maganar me wannan aqidar ne mabiyin Abdullah ibn Saba ne kuma har ma yana ganin cewa sayyidina Ali zai dawo duniya wai bai mutu ba yana nan cikin girgije saboda haka in an ji tsawa an ga walƙiya duk sayyidina Ali ne wannan yana nan cikin littafin Shi'a a rubuce saboda haka su a gurin sayyidina Ali ba mutuwa yayi ba sama aka yi da shi to Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi shine a wannan isnadin fa da yake cikin tafsirin tsabari shi yasa tsabari ya jefar da maganar kuma ita ta ɗaya ce ruwayar da ya kawo sannan ya kawo wasu ruwayoyin sannan ya zaɓi shi abinda yake ganin shi ne daidai amma sai aka ce shi ma ya ce al'aki ne kaga ƙarya ta Shi'a fa shi yasa sai an yi a hankali sannan تفسير الكبير هو التفسير الكبير سربة تفسير الكبير وندو يلا دغ cikin jahilcin nasu التفسير الكبير الكبير صفته التفسير ما زي زمان مضاف ومضاف اليه التفسير الكبير شي ده ake kira مفاتيح الغيب na razi razi shi ma ra'ayuka ya kawo kamar yanda tsabari yayi shi ma kuma zai dauko ne daga cikin abin da ya gani an rubuta a littafin da suka gabace shi saboda haka shi ma abin da ya kawo ra'ayuka ya kawo daga ƙarshe shi ma sai ya zabi ra'ayin da yake gani shine daidai yace al bayyinatin nan afa man kana ala bayyinatin nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa yace ko ana nufin mu'mine ko ana nufin annabi da mabiyansa gaba daya al bayyinatin nan ana nufin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani da aka bashi wayatluhu shahidun din yace ana nufin injila saboda shi bai ma dauki waccan maganar ba amma shi ma kaga an kawo shi alif saboda a baka tsoro kai da baka da karatu ka ga listin littafai 10 sai ka dauka duk suna goya wa shi a bayani wanda ko ba haka bane tafsirur razi tafsiri ne da malamai suke ta magana akan sa ko da ma a ce razi ya tafi kan wannan maganar wannan ba zai lazimci ahlus sunnati wal jamaa ba saboda tafsirur razi shine tafsirin da ake cewa akwai kwashe kwashe a ciki ana har ma wasu suna cewa fihi kullu shay'in illa tafsir komai ma zaka samu a ciki sai dai tafsirin ne babu to razi ba ash'ari ne wanda yake jal wanda kuma an san a irin ra'ayin mu da fahimtar mu dangane da ash'ariyanci kaga ka kawo mana shi a jeri ballantana ma kuma baya tare da kai sannan ad-durrul mansur ad-durrul mansur na suyudi ka kawo suyudi a cikin waɗanda suka fassara ayar da cewa ala ake nufi ad-durrul mansur in ka cire muqaddimar suyudi in ka cire muqaddimar tun daga kan fatiha har karshe baya da magana a ciki bai ce komai ba gum yayi wanda bai ce komai ba ka jingina masa magana layon saboda sakitin kaul shi bai faɗi komai ba duk ruwayoyi ne yake kawowa wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kaza wani ya ruwaito kawai abin da yayi tayi tun daga farko littafin har ƙarshe kada girman sai baka tsoro tun daga farko har ƙarshe abin da yayi tayi kenan shi bai ce komai ba amma nan an ce ya ce gaskiya ka faɗa ko ƙarya sannan kanzul umma kanzul umma ba littafin tafsiri bane ko littafin tafsiri kanzul umma ba littafin tafsiri bane wani ne yace zai tara duk hadisai in an ce duk hadisai da mai kyau da mara kyau saboda ka dan hadisai kawai sai rattaba su akan huruful mu'jam saka duk wani abin da ya gani an ce haddasa na zai fada ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane saka mana shi a matsayin hujja ba ma ma littafin tafsiri bane ballantana har kace ya fassara ayar kuma malamin ahlus sunna wal jamaa kaga shirman shi'a ka kawo tazkiratul khawasul umma tazkiratul khawasul umma nasib ibn al-jawzi na san bai taba ganin littafin ba dan duk wannan littafin da nake fada ba ganin su akai ba duk anan aka kwaso su littafin goman su ne wannan photostat din na hannuna sibt ibn al-jawzi sunan shi yusuf ibn quzughli dan na san wata kila da za a yanka shi ba zai faɗi sunan sa ba sunan sa yusuf ibn quzughli baturke ne a ya rasu hijiran manzo Allah tana 654 600 da angwato a karni na 7 yana da wani littafi mir'atuz zaman littafi ne na tarihi wanda zahabi a tarjumar sa a cikin sayar yake cewa na ga littafin da ka ga littafin ka gani zaka san dan shi'a ibn taymiya a cikin minhajus sunna mujalladi na 4 yace shi abin da ya fahimci wannan mutum shi sibt ibn al-jawzi kawai dan duniya ne me za a bashi kawai me kake so ya wallafa maka littafi akai ka biya shi saboda haka in ya hadu da ƴan shi'a zai wallafa littafan da suke zagin sahabbai saboda haka in ka duba cikin littafin mir'atuz zaman akwai zagin sahabbai da yawa a ciki saboda ya gamsar da ƴan shi'a abinda za su bashi na kuɗi na dukiya na duniya in ya hadu da sarakunan da suke da'awar abin nan bin mazhabar Abu Hanifa ya wallafa musu littafin da yake daidai da mazhabar in ya samu kuma inda ahlus sunna suke ya wallafa littafin da yake girmama khulafa ur-rashidi saboda haka Ibn Taymiya yace dan duniya ne kawai wannan duniya yake nema yace daidai yake da mutumin da aka ce ala ayi madhhabin anta sai yace fi ayi balad aw fi ayi madina wai an tambaye shi kai wace mazhaba kake yace a wani garin a kowane gari da mazhabarsa. In yana garin sunna shi sunna ne, in yana garin shi'a shi shi'a ne. Ce wace mazhaba take cewa wani garin, to haka Ibn al-Jawzi yake. To ka kawo shi a matsayin wai a je mu wai mu je mu duba malamin tafsiri ne na Ahlus Sunna, kuma littafin da ka kawo ba malamin tafsiri bane. To haka inda zamu bi, ya kawo As-Sa'labi fi tafsirihi. Tun daga nan ne shakkar anya ma wannan littafin suke da shi, domin littafin As-Sa'labi at-tafsir al-kabir na Sa'labi zuwa yanzu ba a ma buga shi ba, makhdud ne shi mai wannan aikin, wanda ya yi aikin wannan littafin ya koma ya gano makhdud din, ya rubuta musu abin nan, sai suka dauko suka rubuta nan. Amma littafin Sa'labi makhdud ne har zuwa yanzu, ba ya da tafsiri matbu. Akwai tafsirin Sa'alibi, akwai Sa'labi, mutum biyu ne. Sa'alibi malamin al-wahidi li asbabin nuzul, don sun kawo asbabin nuzul ana na wahidi. Malamin sa ne shi As-Sa'labi, shi kuma kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa a tafsirin sa yajma'u shay'an wa diddahu ka hatibu laylin, ne wato kamar mai itace a cikin dare, mai yin itace da daddare, zai iya dauko ma miki ji yana san ice ne. Sauraka komai yake tarawa, sauraka akwai hadisai barkatai wanda ba su da inganci a cikin tafsirin sa. Haka nan almajirin sa al-wahidi, duk da cewa Ibn Taymiyyah yana cewa shi yafi almajirin sa kasancewa kan aqidar salaf, al-wahidi yana da tawili a cikin aqidar sa, amma banda Sa'labi. Sai dai kuma littafin sa ya tarkata komai, shi yasa baka ganin riwaya a cikin littafin sa kai hujja da ita, sai ka bi isnadin ta kamar yanda muka karanta isnadin Tabari din nan, sai ka bi isnadin ka kalle ce kaga cewa duk amintattun mutane ne, sannan kai hujja da abin da ya kawo. Saboda yana tara ahadisai ahadith munkara, ahadith mawdu'a, yana kawo Isra'iliyat, shi ne a farkon kowace sura sai ya kawo falalarsa. Akwai wani hadisi guda daya wanda yake hadisi ne mawdu'i bara gurbi na ƙarya, wanda ake jingina Abu Umama, a farkon kowace sura ga falalar da Annabi ya faɗa na kowace sura, kowace sura ga falalarsa, kowace sura ga falalarsa, kowace sura har zuwa ƙarshen Alƙur'ani, wanda wannan ƙarya ce, babu wannan. To ya kawo wannan a tafsirin nasa, kowace sura sai ya kawo wannan falala din, wanda kun san hadisin fada'il al-Qur'an na wanda Isma, wani mutum da ake kira Isma ibn Abi Nuh, wanda ake masa alkunya da Abu Maryam, wani mutum ne wanda ya kirkira hadisai na ƙarya dangane da falalar al-Qur'ani, ya watsa cikin al'umma, da aka tuntube shi me yasa yayi haka, yace wai ya ga mutane ne sun bar al-Qur'ani, shine yasa ya kirkiri wannan hadisan dan ya kwadaitar da su karatun al-Qur'ani. Babban makaryaci ne, ana kiran shi Nuh ibn Abi Maryam, Nuh ibn Abi Maryam, babban makaryaci ne. Ina ka koma cikin littafin tarajum na al-jarh wa ta'dil, zaka ga magana akan sa. To wannan dangane da abin da suka kawo kenan. To duk wannan duk abin da suka kawo bai wuce wannan din ba, duk wani isnadi da za su kawo ba wani isnadi da ya inganta. Sannan kuma mu ma mun faɗa, ai ba mu koye ba, ko mun koye sauraka hadhihi bidaatuna ruddat ilaina, muka faɗa ne ka dawo mana da shi, baka zo mana da sabo ba. Sannan a cikin takaddar sai suka fito da aqida su, duk da cewa an yi ta kokarin a babboye ta, amma daga ka karanta takaddar zaka san cewa waɗannan mutane ya kamata a yi wa mutane bayani akan aqidarsu. Kaga ya fara da cewa abin nan, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya wal mursalin muhammadin wa alihi at-tahirin, sai yace wa ashabihi al-muntajabin al-ghurr al-mayamin alladhina ahsanu as-suhbah wa ablaw al-bala' al-hasan. Kaga anan yana ganin sahabbai akwai waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kyautata zamansu da shi, akwai wanda kuma ba su kyautata zamansu da Annabi ba. Saboda haka shi yana salati ne ga sahabban da suka kyautata zamansu da Annabi. Kun san aqida shi a sahabban manzo Allah, bayan wafatin sa duk sun yi ridda, sai ɗan tsirari da ba su wuce kalissa ba, su hannun yatsunka guda ɗaya ba, su kaɗai suka rage. Saboda haka waɗannan su ne sahabban. In ɗan shi'a ya ce min yadda da sahabbai, sai ka ce to ka yadda da Abubakar da Umar da Usman, tambaye shi waɗannan. Ka yadda da Abu Huraira da Muawiya da Abu Sufyan, waɗannan ba sahabbai ba ne? Duk sahabbai ne. Ka yadda da su, to nan za ka ga in shi'ancin ya ratsa shi zai yi turus, zai san me zai gaya maka. Sai dai in bai san shi'ancin ba, haka ake gaya masa a gurin taro, a ce mu shi'a min yadda da sahabbai, ya zaci da gaske ne. To ya sani cewa ba duka shi'a ba sahabbai gaba ɗayansu, in banda ƴan tsirari da ba su wuce kwara biyar zuwa bakwai ba, su kadai ne suka yi saura a musulunci bayan manzo Allah ya wafati, duk ridda suka yi. ma'ana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi tai shekara 23 gaba daya ya tafi a tutar banza a tutar babu duk annabi sallallahu alaihi wasallama wahala yayi ta sha amma bai yi nasara ba abinda shi a suke fada kenan to saboda haka tun daga nan sai suka ce wa ala ashabihi المنتجبي الغر الميامين الذين احسن الصحبه wanda suka kyautata zama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga adan shagube ake yi wa sayyidina abubakar umar usman da sauran manyan sahabbai al-asharatul mubashirin bil janna din in ka kira ali duk sauran shagube ake musu cewa basu kyautata zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce wallanatu ala a'daihim ajma'in ila yawm al-din masu wannan rubutukan da suke nasiha cewa ina zagi a cikin bayanai na akwai wanda na zaga akwai wanda nace la'anar Allah ta tabbata gare shi ba wanda nake la'anta illa iyaka in ce abu kaza ba daidai bane ba haka yake ba abu kaza ƙarya aka yi kuma ina faɗar hujja sai suka ce ina zage zage amma takaddar su da fara sai aka bude ta da la'ana sai aka bude ta da la'ana kuma wa ake la'ana sahabban manzon Allah domin su ake ganin su ne maƙiya alil baiti domin su ne suka kwace wa sayyidina Ali shugabanci shi ya kamata ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka kwace sayyidina Umar yayi kutu-kutu suka hada kai da su da Abu Ubaidah ibn Jarrah da Abu Sa'd Abdurrahman ibn Auf aka kwace aka danka Abu Bakar saboda haka shi yayi ta zaman hakuri da su to saboda haka a gurin su in suka tsine wa makiya ahlul baiti suna nufin sahabban manzo Allah sune namba ta farko sune ar-raqmul awwal kowa zai biyo baya ne mu da muka ce muna mun yadda da su muna girmama su mu ma mun shiga ciki a gurin su sai yace kuma assalamu ala man radiya bil islam dina duk da akwai kuskure anan assalamu ala man radiya bis salam ya rubuta amma ina tsammanin mu bashi uzuri kuskuren bugu ne ala man radiya bil